لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم بودياتا تبتك الله وبنجز تالكي maikumai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 22 ga watan Rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1440 wanda yi daidai da 29 ga watan Maris shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na Al-Manar dan ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor Nasir Abdul Karim al-Aql حفظه الله تعالى من كان أشاتينا قوم شاشدة ذا متاشي أفقر تبيو دكتكم ما أنوني دمالا يأنبتا دكتكم ما أن السنة ينزو القرآن وأنكما شيني مجلسين قوم شابيو a karatun wannan littafi in ba mu manta ba a can fakara ta farko malam ya zo mana da lafazin sunna a qur'ani ya zo da ma'anar hanya da tsari ko shine at-tariqatu was-sira malam ya kawo mana dalilai yadda ya zo a cikin qur'ani kalma ce guda daya ga ma'anar da ta bada a cikin qur'ani kaga wannan ma'anar ya zo daidai da ma'anar da take a kai na lugha ko ma'ana ta biyu yanda ya zo a qur'ani shine za mu tashi a kai malam ya ce kama jaa lafdhu sunan bi ma'ana alwaqa'i' walhawadith almutakarrira kamar yanda lafazin as-sunan ya zo da ma'ana الوقائع والحوادث الوقائع واتو أبابان لتكي أبقوا والحوادث دا أبابان لتكي فاروا المتكررة ما ثم يميتوا أبابان لتكي أبقوا تكي فاروا كما ما ثم يميتوا أتكي الأمة shine ma'anar as-sunan anan allati hasalat lil umam as-salifa wadda ya faru ga al-ummumin da suka shude wa min zalika qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukaki قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله ما دوك كي سيفارا ده قتل التحقيق تبت قد خلت من قبلكم سنن بمعنى قد خلت سنن من قبلكم سنوني بمعنى أبابي ما سفار وما زمي ميتوا سن قباتا قبانكو الأمم من زن الله صلى الله عليه وسلم فسيروا في الأرض تدليل هكا كوياو أدورا كسا إن جاء الله فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كلورا da karshen masu ƙaryata annabawansu ne Allah ya yi da su ya halaka su go kenan mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka bi tsarin da waɗancan mutanen suka bi na annabawan da suka shude abinda ya afka gare su mu ma zai iya faruwa a gare mu tunda abu ne mai maimaituwa ko kaga gargadi ne Allah ke mana nan da yace fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul ladina kayfa kana aqibatul mukaththibin ya ya karshen waɗanda suke ƙaryata annabawa ya kasance ai abinda ya faru ga su Abu Jahal kenan a lokacin da aka yi yakin Badar ba an jefa sa wannan rijiyar ba manzo Allah ne yayi ba kiran sunayen su yake yi ɗaya bayan ɗaya ba har sayyidina Umar yake cewa ya ma yake Allah suna ji yace kai din nan baka fi su jin magana ta ba kenan har yake ce musu hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo shin kun samu abinda ubangijinku yayi muku alkawali na gaskiya cewa in kuka saba masa zai shigar da ku wuta kun samu ni na samu alƙawarin da ubangiji na yi min shine zai bani nasara Allah ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad mu masu taimakawa manzannin mu ne da waɗanda suka yi imani da kuma ranan da mutane za su tsayu gaban ubangijin su a yi shaida a ayyukan da suka yi a duniya kyawawan su da munanan su saboda haka abinda ya shude na al'ummomin da suka ƙaryata annabawansu ya faru da su na halaka kuma idan kuka yi abinda zai faru da ku ke malam ya ce wannan aya ce a cikin surati Ali Imran aya ta 137 ay qad khalat min qablikum waqa'u sannaha Allahu ta'ala fil umamil mukaththiba yace abinda ake nufi قد خلت من قبلكم حقيقة يا شوئي قبانكم وقائع أبا بيدك باروة سنها الله تعالى ألا مألوك كي يتعارات في الأمم المكذبة جدوكا الأمم دسكي كرية النبا وانسو شيك وكرية النبا وكشي بيوني أقوي تكذيب الرسل بلسان الحال akwai takdhibur rusul bi lisanil maqal akwai ƙaryata annabawa da hali bi ma'ana bi lisanil hal wato baka yadda da su ba shine bi lisanil hal sai ayan fara yace ka ji abin da yake fadi kamar yanda munafikai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud yakin Uhud Abdullahi bin Ubay bin Salul yace ba ne mushawarar sa ba tunda asalin dalilin fitansu ai matasa ne daga cikin sahabbai suka zabarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ji irin roman da aka samu a Badar Allah ya ce duk mutumin da ya hadici yakin Badar ya yafe masa duk laifin da zai yi wa Allah Allah ba zai taba fushi da shi ba saboda haka da suka ji an ce ga kafirai nan suna zuwa sai suka kururuta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita manzon Allah yana zaune a cikin masallaci bai yi nufin fita yakin ba duk da yayi mafarki takobinsa ya kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai suka ce ya ma'aikin Allah ya kamata mu tarbe su kada su shigo mana Madina kaza da kaza da kaza da kaza sai manzo Allah ya tashi sai ya fita ya shiga gida ke datti dai ka san matashi akwai shi da kurciya ko ɗan shan yanzu ne magani yanzu a mutu kawai shi matashi ya fita duk inda yake sai dattijai daga cikin sahabbai suka ce kai kun san bala'in yaki kuwa ga fa yanda yake ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake sai suka gane ashe sun yi kuskure da aka taso manzo Allah ya shigo ya riga ya sa kayan yaki sai suka ce ya ma'aikin Allah dazu kuskure muka yi da yasa muka ce maka kaza kaza sai manzo Allah ya ce ina alkalami ya bushi alkawalin Allah ne Allah bai taba aiko annabinsa ba ya sa rigan yaki kuma ba yi wannan yakin ba sai an fita shikenan sai aka fita mutane 1000 da aka je fili su kuma sahabbai su kuma mushrikai su 3000 ne kawai sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ce to ai shawaran yara haka yi saboda haka shi ba da shi za a yakin nan ba sai ce shi zai koma sai ya ja tawagarsa munafukai su 300 yanzu sau rana 700 kaga ya ja naki tawagar ko ai shi ba nemi shawararsa ba na matasa aka bi saboda haka shi ba zai je ba a cikin 700 nan manzo Allah ya kare iban 50 sai ajiye su a Jabal Ruma an samu nawa kenan 650 su za su kara da mutane nawa 300 wa'annan 50 din manzo Allah ce ko Allah ya ba mu nasara ko da kafirai sun samu nasara akan mu suna daukan mu kamar yanda shirwa ke daukan dan tsako kakku sauka daga inda kuke ku tsaya shikenan da aka fara yakin sai Allah ya ba da nasara ga musulmai kaga mutane 650 sun kora mutane 300 da suka kora su mutane 50 din nan sai 40 daga ciki suka ce an fara kwasan faganima ya za a yi abin mu a baya ya kamata mu wa mu sauka mu kwashi ganima sai babban shugabansu da manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tsaya ya dauki jagorancinsu sai ya ce manzo Allah ce kan mu sauka ya ce kaza suka ce a'a ai abinda manzon Allah yake nufi in muka samu nasara babu komai sai suka sauka akwai kuma wani group na mushrikai a baya bayan dutsen abinda ya hana su zagayowa wa'annan mutane 50 din saboda gwanaye ne a wajen harbi da suka ga 40 sun sauka sura nawa sura 10 sai suka ga dama sai suka zagayo a cikin 10 nan suka kashe wajen guda 8 biyu kawai ya rage sai suka zawo su kuma musulmai sun kada kafiran mushrikai gaba su kuma wa'annan suna biyowa bayan wa musulmai da kafiransa suka ga alaman ai akwai dauki daga ƴan uwansu da ta bayan musulmai sai suka juyo yanzu sai aka sa ne musulmai a tsakiya to shine aka kashe kusan mutane 70 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aka kashe Hamza sayyidu shuhada ana aka kashe su Amr bin Jamuh su Abdullah bin Harb as-Sulami baban Jabir dan Abdullah su Mus'ab bin Umair dukkan su anan aka kashe su wanda ya harbi Hamza shine Wahshi tsakanin Wahshi da Hamza mutane 10 ne yana da mashi ya jefa ya soki Hamza a daidai cikin sai fito ta baya Hamza bai daga kai ya gan shi mutumin da ke gaban shi sai barke shi kashe shi duk da ya soka mai ya motsa ya ƙara kashe na biyu ya motsa ya ƙara kashe na uku ya motsa ya ƙara kashe na hudu ya motsa ya ƙara kashe na biyar ya motsa ya ƙara kashe na shida da na bakwai da na takwas yana kashe na tara sai karfin shi ya kare sai ya faɗi saboda Allah ya kaddara wa shin ma zai musulunta shi sa Allah ya iyakance karfin Hamza a wurin kaga maza kenan ko
surga aka mai amma kuma ya motsa saboda imani ne tarfin imani shine ke farko an kai mutum ya angiza shi ya aikata wannan abu to kaga abin da ya faru gare su me ya faru gare su sun saba umarnin wa manzo Allah guda daya to abala'in bai tsaya akan wa'annan ba sai da aka rotsa wa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam aka karya masa hakoransa na sama da na ƙasa shi bai bada umarni kuma umarninsa aka saba shine sai Allah ya ladabtar da sahabban mutane 40 ne suka saba wannan umarnin amma da bala'in yazo ya tsaya kan 40 din ya jabuwa kowa da kowa ka ga wannan misalin shine abin da ya faru ga annabi Musa da mutanansa lokacin da ya ce musu ku shiga ardul muqaddasati allati katabaha Allah lakum ko sai suka ce ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun da kai da ubangijinka ku je ku yaki mu ba za mu je ba a nan mazaunin mu ke fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardh umarnin annabi Musa aka saba amma da musibar ta zo da annabi Musa da waɗannan mutanen sai da suka shekara 40 sun kasa gane hanyar garin in an yi tafiya sai a kasa a dawo sai da aka shekara 40 ana wannan wahala shine Allah ke nuna mana kaga sun saba umarnin annabinsu Allah ya ladabtar da su ko bai ladabtar da su ba mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka saba umarnin manzon Allah Allah ya ladabtar da su ko bai ladabtar da su ba to ni da kai haka mu ma in muka saba haka Allah zai ladabtar da mu dan hanyar guda ɗaya ce da Allah yake amfani da shi wajen ladabtar da bayinsa Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa warada aidan lafzu sunnatullah malam yace haka yazo lafazin sunnar ubangiji bi ma'ana hukmuhu wa qada'uhu yazo da ma'anar hukuncin Allah da tsarin Allah abinda Allah ya zartar as-sabitu alladhi la yakhtalif yatakhallaf malam yace as-sabitu alladhi la yatakhallaf tabbatacce wanda baya sabawa min zalika qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukaki sunnatullahi bil ladina khalu min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila sunnatullahi bil ladina khalu hukuncin Allah a cikin waɗanda suka shuɗe gabanin mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taɓa samun canji a hukuncin da Allah ya tsara ba duk lokacin da mutane suka saba to haka zai saboda ne hadisin Amr ibn al-As manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fadi a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito sa yace qaddara Allah maqadir al-khalaiq wa fi riwayatin qaddara Allah maqadir al-khalq قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه وكان عرشه على الماء الله يا تصار تصارن حلتو tun kafin ya halicci samai da kasai da shekara 50000 al-hali kuwa al-arshin sa ya kasance akan ruwa yau din nan da tafafin da kasa tun kafin halicci duniya da shekara 50000 Allah ya rubuta tun kafin ka zo duniya cewa yau din nan zaka zo al-manat inda ka zauna da tafafin da kasa da komai naka Allah ya rubuta shi shine ke sautuwa ke to yanda Allah ya tsara shi ga waɗanda suka shuɗe kai din nan ma haka ya tsara maka shi tsarin haka yake tafiya Allah ba za ka taɓa samun canji a tsarin da yayi ba shine walan tajida li sunnatillahi tabdila hukuncin da Allah ya tsara ba za ka taɓa samun canji ba abinda Allah ya tsara sai ya zama ina fata an gane wa qawluhu ta'ala malam ya ci gaba da cewa da fadin Allah madaukaki sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila tsarin Allah da hukuncin Allah allati qad khalat wanda ta riga ta shuɗe min qabl gabanin ni da kai gabanin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walan tajida li sunnati llahi tabdila, kuma ba za ka taba samun canji a hukunci da tsari na Allah. Dan Allah in ya ce abu, abin da sai ya faru, ba kamar Adam bane ko? To duk abin da kai Allah ya ce in kai kaza kaza ne, to sai ka tsada. Shi yasa akwai taqdirul yawmi, tsari na kowace rana. Ina fata an gane, shine yas'aluhu man fis samawati wal ard, sai ce me kullu yawmin huwa fi sha'an, ai man fis samawati wal ard, wa'anda ke sama da wa'anda ke kasa, yas'aluhu, suna roƙon Allah. Sai Allah ce kullu yawmin huwa fi sha'an, kowace rana Allah yana cikin sha'anin zattan musu da tsarin rayuwarsu. Wannan shine malaman tauhidi ke kira taqdirul yawmi, tsari na kowace rana, saboda guda hudu ne ko biyar. Akwai taqdir al-azali al-kauni al-qadari, tun fil azal Allah ya tsara, shine hadisin Ubadah ta dan Sami, wanda Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaito da Imam Ibn Majah da isnadi ingantacce. Yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, farko abinda Allah ya fara halitta al-qalam ne. Fa qala lahu uktub, sai Allah ya rubuta. Fa qala al-qalam madha aktub ya rab, sai al-qalam ya ce me kake so na rubuta ya Allah. Sai Allah ya ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyam as-sa'a, rubuta abinda zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama. Fa jara al-qalam yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyam as-sa'a, sai al-qalam ya fara rubuta duk abinda zai faru har zuwa ranar tashin al-kiyama. Kaga wannan shine taqdir al-azali al-kauni al-qadari. Sai taqdir al-am, sai suka fassara shi da wannan hadisin na Amr ibn al-As, wanda Imam Muslim ya rawaito, qaddara Allahu maqadir al-khalaiq, aw ta riwaya qaddara Allahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Wannan shine taqdir al-am gabanni. Sai taqdir as-sanawi, akwai kuma kafin sanawi akwai taqdirul umri, tsari na rayuwarka ka cokaf kafin ka zo duniya, sai da Allah ya tsara shi. Shine hadisin Abdullahi dan Mas'udin, inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummi, har zuwa karshe ko? To wannan hadisin yana rubuta, kaga a ranar da kake ka kwana 120 a cikin mahaifan mahaifiyarka, a lokacin Allah ya tsara rayuwarka gabaki daya, shine taqdirul umri, tsari na rayuwar mutum ka cukaf. Sai kuma na gaba da shi shine taqdirus sanawi, tsari na shekara shekara. Shine kuma wannan a watan Ramadana Allah ke yi, kuma a watan Ramadana goman karshe, a goman karshe maran goman karshe, ko dai 21, ko da 3, ko da 5, ko da 7, ko da 9, haka Allah yake tsara. To ɗaya daga ciki, in ya fada a ɗaya daga cikin wa'annan kwanaki, to a lokacin ne Allah ke tsara duk abin da za ka yi a shekara, wanda za a yi a shekara ta 1441, ba yanzu mana da 40 ba. To Ramadan din nan da muke burin Allah ya kai mu, in Allah ya kai mu a goman ƙarshe, to a nan ne za a yi, Allah zai yi budget. Shine Hamim wal kitabin mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, sai ce me fiha, a wannan daren yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin, mun kasance masu aikowa. Allah ya turo mala'ika, an tsara duk abin da zai faru. Ina fata an gane. To shi yasa tsarin da Allah ke yi, yanzu akwai mala'iku da Allah ya ajiye, yanzu suna nan sun zagaye mu daga nan har zuwa sama ga duniya. Su aikin su, hadisin Imam Muslim, inna lillahi mala'ikatan sayyahin yaltahiquna aw yaltamisuna hilaqa dhikr, akwai wasu mala'iku da Allah ya ajiye su, su kuma aikin su duk inda ake karantarwa irin wannan karatun neman shi suke yi. Idan daya suna yawo ne a doron kasa, in daya zo wucewa yana gani, sai ce halumu ila hazatikum, sai kira sauran mala'ikun, ku zo ku zo, ga bukatun da Allah ya ajiye ku domin sa. Sai su zo, sai su taru daga farko karatun ko har zuwa saman duniya, za su lullube mutane. Ana gaba karatun sai su tashi, Allah fa ya san dalili, suna zuwa wajen Allah, sai ce daga ina kuke sai su ce daga wajen bayinka a wuri kaza sai a faɗi wurin ya kuka baro su ku ce ya Allah suna kwaɗayin aljannanka suna tsoron wutanka sun taba gani ya ce a ba su taba gani ba inda sun gani ba sun ga aljanna za su ƙara jajircewa don su same ta inda sun ga wutana ba za su ƙara ƙyamatanta su nisance ta sai Allah ya ce to na ina shaida muku na gafarta musu yana faɗa haka sai mala'iku su ce Allah fa akwai wane da wane ba karatu suka zo ji ba sun yi alkawari ne da Alhaji wane ya ce su zo almanar saboda yana zuwa karatu in sun gama za su haɗu a tattauna na ga wani zai ce to wannan ai kamar bukulu ne ko wato ana zuwa nuna maka fa'idar halattar wurin da ake karantarwa ina fata an gane sai Allah ya ce sai su ce mala'iku za su gaya wa Allah saboda ai kaga kudin gore kenan aka yi ko sai Allah ya ce bihim ghafartu lahum su ma na yafe musu humul qaum la yashqa bihim jalisu su ne irin mutanen da duk wanda ya rade su baya tabewa ina fata an gane to kaga shine sirrin da yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantarwa sabai uku suka zo na farko da yazo sai ya samu waje ya rabe na biyan sai ya ga kai tunda wani ya samu waje ni ma barin dan rabe a bayansa sai ya zauna a bayansa na uku kawai sai ya juya sai manzon Allah ya ce bazan ba ku labarin mutane uku nan ba sai ce na farkon da yazo ya fuskanci Allah Allah ya fuskanci shi na biyu ya ji kunyan Allah sai Allah ya ji kunyansa na uku ya juya wa Allah baya Allah ya juya masa baya kaga yana nuna maka muhimmancin me halka na me karantarwa zuwa wajen yana da fa'ida kuma mala'ikun banda haka kuma akwai wasu mala'iku daban su kuma aikin su suna masallaci duk wanda ya zauna tsakanin magariba zuwa isha'i suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi ya Allah ka gafarta wa ni ya Allah ka ji kanwa ni ya Allah ka yi tuba a gare sa matukar bai yi tusa ba kuma bai yi gulmin wani ba ina ba da gane to wani an kira shi da waya ya manta yayi kir kir sai ka ce ai da mu haka ya fara sun daina maka addu'a kafitar sai ka yi shuru ina fata an gane sai ka yi shuru don akwai masu mantuwa ina fata an gane ai da man wani ya saba kawai sai ka yi shuru shi da ya cutar shi ne zai rasa ko amma kai in kai magana to kai ma ka rasa ba rama kake so ba to sai ka haƙuri kai ka tarbiyyar da zuciyarka kila kai ne ma ba ka da haƙuri sai ka fara koyan haƙuri ka san wani shi duk abin da ya gani da ya yi magana to sai ka koya wa kanka haƙuri shi kenan ka huta ina fata an gane amma kuma ba wai an ce dan kada a yi magana ba amma ne akwai hikima da sauransu da hanyoyin da mutum zai iya nasiha amma kada kai gulmansa kana gulmansa kuma ka toshe wa kanka Allah ya sa mu dace malam ya tuka da cewa wa qauluhu ta'ala da fadan Allah madaukaki sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina wa la tajid li sunnatina tahwila Allah madaukaki yake cewa sunnata man kad arsalna qablaka hukunci da tsari da dabi'ar waɗanda muka aiko gabaninka min rusulina daga cikin annabawanmu wala tajidu li sunnatina ta'wila ba za ka taɓa samun canji a tsarin da muka yi na al'adan ɗaura annabawanmu a kan wani abu ba wanda za a nuna musu ƙiyayya za a nuna musu fushi za a yi kaza za a yi kaza hukuncin da Allah ya tsara a kan annabawansa saboda duk abin da ya faru ga manzon Allah ai ya shuɗe ga annabawan da suka shuɗe ko sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kaga su ma sun yi hakuri kenan ko kaga shi ma a ƙara ƙarfafa shi sai malam yake cewa wannan ayar fa sunnatu huna sunna a wannan ayar ma'anarta ta'ani tana nufin al'adatu thabita al'ada da take tabbatacciya allati hakama Allahu biha wanda Allah yayi hukunci da ita wa qadaha ya zattar da ita wa ma'nayan malai yace ma'anonin nan guda biyu al-akhirani na karshen nan mutaqaribani suna kusa da juna a wajen ma'ana ayan nan da wannan wannan na cikin suratul fath da kuma wannan na cikin suratul isra ina fata an gane malam yace ma'anar su kusan iri ɗaya ce malam yace ka duba tafsirin ibnu kathir zaka ga wannan bayani mujalladi na 3 shafi na 49 tafsirin wannan aya ta 77 a cikin suratul isra zaka tadda ma'anar wannan aya sai malam yace wa qad takarrara fil qur'an al karim وصف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة حقيقة يا ميميتو أتكلم قرآني من كرمتي صفنت سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم بحكمة يزكى هذا أنت لا متعني سنة أمامي معنى سنة بأكيد فيه إنا فاتح أنني أنت لا متعني أنا بسنة شينني بالحكمة أنا كرمت الحكمة ina fata an gane qala allah ta'ala malam yace allah madaukaki ya fadi a cikin littafin sa ala lisan ibrahim alayhi salam abita harshen babanmu kakanmu annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shugaban tauhidi ina fata an gane shugaban tauhidi wanda da shi ake koyi a tauhidi ina fata an gane wanda shine ginshiki na musulmi a duniya wanda tsatsan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga jikin annabi Ibrahim ya fito saboda ai annabi Ibrahim yana da gida biyu ne gida na farko a Iraq gida na biyu a Makka wanda da a hada suke hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku a cikin Bukhari muhalli shaida ciki lokacin da annabi Ibrahim ya tashi daga Iraq Falastin ya tafi wato Misra sai aka ce aka gaya masa sarkin garin nan yana kame matan mutane shi kuwa matarsa Sara a duniya a lokacin kamar yadda manzo Allah ya sifanta ta ba wani ba macen da ta kai ta kyau ba macen da ta kai ta kyau shine inda annabi Yusuf ya gado su can sake su saboda ita ta haifi Ishaq Ishaq ya haifuwa Yaqub Yaqub kuma ya haifuwa Yusuf to inda annabi Yusuf ya gado kyawun sa kenan daga kakansa Sara ta fi kowa kyau a wannan lokacin lokacin da suka shiga Misra sai ya ce mata to ni fa ban san musulmi a duniya ba in ba ni da ke ba in sarkin nan ya tambaye ki alaka ta da ke kice ke yar uwa ta ce ai ba ta kai uwa kace ko haka ne ko ba ba yace in kika ce ke mata ta ce zai kwace ki ya ta sama shiga ko sai fadawa ka san ce ba mugun sarki kawai sai suka ce yalla boy tun kuye mangai ka za ka kike mun zo yau mun ga wata kyakkyawan mace ta shigo kasarka babu wanda ya cancanci matan nan in ba kai ba yalla boy shine sai sa aka zo da ita da ya ganta kuwa sai yana so ya taba ta sai Allah ya murkushe hannun sai ya fara ihu ya roke ta sai ta daga hannu ta roki Allah sai Allah ya dawo mai da hannun kasa ne iska baya bane sai ya kara kai hannu a kasa mai iska haka dan iska mutum yake sai ya ji a ta tukunna daga ya ce kai abin nan fa sai hankali ƙarya ne ya ji jiki ne kawai sai ya kara kai hannu Allah ya kara murɗe hannun ya fara kuka ya roke ta ta daga hannu kasa mutumin kirki zuciyarsa abu ɗaya yake sai ta roki Allah sai Allah ya dawo mai da hannu bai kara ba sai ya ce kai bari ya dan kai hannu na uku ya gani yana kara kaiwa sai Allah ya kara burge hannun sai ya roke ta sai ta daga hannu ta roki Allah sai Allah ya dawo mai da hannun sai ya ce kai wannan matan shi umar mace ce ga wannan baiwa da bike ki dai ta tai miki hidima sai ya bata haja a matsayin ta dauke ta ta ci gaba da yin maka hidima to kaga inda aka samu hajar kenan kenan annabi tana zuwa wajen mijinta Sara tana zuwa wajen mijinta annabi Ibrahim sai yace ah me ya faru sai tace ai Allah ya wulakanta shi ga abin da ya so yi kuma ga yanda Allah ya yi da shi sai tace ga wannan bayar Allah da ya bani ta ci gaba da yin hidima da sauransu annabi Ibrahim ya kai matsayin da shekarunsa ya da ya tsufa amma Allah bai bashi mata ba bai bashi da ba shikenan ya auri Hajar sai ta yi shi da ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa namiji shine sai sa mai suna Isma'il sai kishi ya kama wa Sara sai Allah ya ce to ya dauki Hajar kada a bakanta wa Sara rai a kai ta Makka lokacin da ya kawo ta Makka ba kowa a wurin sai aje ta tsakanin Safa da Marwa yana aje ta tsakanin Safa da Marwa sai ya juya yana tafiya sai ta ce ya za a yi kakkar ajiye na a wannan wuri ba ruwa ba kaza ba kaza ba kaza annabi Ibrahim bai ce mata uffin ba yan cika wadda tafiya sai ne kai kusa da Marwa sai ta ce Allahu amarka bi hadha Allah ne yake ajiye na anan sai annabi Ibrahim ya jiyo sai kalle ta sai ce Allahu amarani bi hadha Allah ne yake ajiye ki anan yana fadan haka sai ta ce to Allah ba zai tozatar da ni ba shi ko yana juyawa sai ya addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri bi zar'in inda rabbika inda baytika al-muharram li yuqimu as-salah faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun shine addu'an da annabi Ibrahim ya yi wa Makka ke to ba shi ya bar tattada annabi Isma'il ba huwa ba abinci tana nan sai ta fara sassarfa tsakanin Safa da Marwa wannan dan green light din nan daidai wajen ta danyi sassarfa ta je sai da ta yi su bakwai tana cikin yi sai ta ji wani ƙara fa mala'ika jibril ya zo da fuka-fukansa sai dirilin din wajen zamzam sai sa fukukinsa ya fara dirilin sai da aka kai ƙasa ta bakwai sai aka fasa shi sai ta ji fa juyo wanda za ta yi sai ta ga mutum waye kenan mala'ika jibril sai ce ga ruwa ki sha da ke da danki wannan kuma danki din nan akwai sha'ani babba a cikinsa shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Sara ta ga wannan Hajar ta ga wannan ruwan sai ta fara hakawa kada ne ya tafi shine manzo Allah ce rahimallahu umma isma'il Allah ya ji kan mahaifiyar annabi Isma'il law tarakathu la sara naharan yajri da ta kyale shi da ya zama kogi yana ta tafiya amma sai ta fara haka shi sai zama rijiya shine dalilin zaman sa a wajen annabi Ibrahim kuma yana tsindiri tsakanin Sham da Makka to a hakan ne har zuwa lokacin da annabi Isma'il ya zo ya girma ya kai wajen shekara goma sai annabi Ibrahim yana can sai ya mafarki Allah ya yi mafarki cewa ya yanka ɗan annabi Isma'il lokacin ba bai samu Ishaq ba sai ya ƙara dawowa yana zuwa sai ya ɗauki annabi Isma'il bai gaya mai ba zo mu je tsakanin mu je sai ɗan ya ce yawwa dama ta samu da zan hallaka gidan annabi Ibrahim sai je wajen matarsa Hajar sai ce aina ya zahab Ibrahim bibnihi ina Ibrahim zai kai ɗansa sai ta ce ya zahabu bihi ila ba'di hajati zai tafi da shi ne wajen wasu buƙatocinsa sai ce kalla innama ya zo ne da siffan wani mutumi da ya saba zuwa gidan ina fata an gane wanda suka san shi yana zuwa wajen annabi Ibrahim sai ya zo da siffan wannan mutumin yana zuwa sai ta ce ai zai je biyan wata buƙatar ta ce sai ce kalla ba haka bane yaz'umu anna rabbahu yace sai ta ce mata yazhabu li yadhbahu zai tafi ne ya yanka shi sai Hajar ta kalle shi tace hal ra'aita aban yadhbahu ibnahu qab ka taba ganin uba ya yanka ɗansa sai ce za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik ai ya ce wai Allah ne yace haka sai tace idan Allah ne yace haka to Annabi Ibrahim ko zai yi biyayya saboda ubangijinsa ne umarce shi kaga yanzu sai tun kushe ne sai ya koma wajen dan Annabi Isma'il shi Annabi Ibrahim na gaba dan na baya sai zo kai ina babanka zai kai ka sai ce zan raka shi ne wata bukata ta shi sai ce ƙarya ne yana so yaje yanka ka ne sai Annabi Isma'il ya ce ah ka taba ganin uba ya yanka ɗansa kaga ya bada amsa irin wani an san mamansa ko yawa sai ce ai ya ce Allah ne ya ce in dai Allah ne ya ce yin haka ko shi ya fi dacewa gare shi yanzu ne an toshe hancin ko to tsora uga yanzu bari ya fitowa Annabi Ibrahim shekarun ka nawa baka samu da a duniya ba yanzu za ka je ka yanka yaran nan haka kurin shine sai Annabi Ibrahim ya ɗiba tsakuwa guda bakwai sai ya mai zub zub guda bakwai shine jamra al'aqaba na farko ke ya ƙara tafiya gaba sai ya ƙara bayyana kai fa ba za ka daddara ba in ka yanka shi shi ke nan ba ka da wani wanda zai gaje ka Annabi Ibrahim ya ƙara ɗiba guda bakwai ya jefe shi shine al-wusfa kenan na tsakiyar nan sannan da aka zo ko al-akhira kenan al-aqaba wanda take kusa da makka kenan ko ya ƙara bayyana shine ya ɗibo duwatsu kuma guda bakwai ya ƙara jifansa na ukun kenan shi kenan ya haƙura ya ce kai ba ni da rabuwa wannan gidan shine falamma aslama wa tallahu lil jabin Annabi Ibrahim sai ya ɗauki ɗansa Annabi Isma'il sai ya ajiye shi zai yanka shi da da ubadi sun mika wuya a wurin Allah da ya tashi yanka shi sai ya kifa kansa a ƙasa wato za a yanka shi zai na ta wuya saboda kada ma tausayi na uba ya kama shi ya kasa zartar da hukuncin Allah shine Allah ya ce wanadainahu an ya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya ka gaskata ne ya sa ya ji kaifi kamar dutse ya ƙara sawa ina ya ƙara ina sai Allah ya ce mai gara gunan wa fadainahu bi dhibin azim shikenan aka fanshi shi kaji yanda aka fanshi Annabi Isma'il kenan to amma da yake Yahudawa saboda tsabar bala'i sai suka juya hadisin suka ce Annabi Ishaq ne ba Annabi Isma'il bane suka ce Annabi Ishaq ne wannan abin ya faru da shi saboda Hajar ba sa kidaya ta daga cikin matan Annabi Ibrahim saboda baiwa ne sannan kuma Annabi Isma'il ba sa kidaya shi saboda suna ganin bawa ne shi shi sa da ɗaya ne kawai Ibrahim shi yake da shi a wajen Yahuda shi ne wa Ishaq suka zo da wannan hadisi shi sa malaman tafsiri in ka zo tafsirin Ibn Kathir ka zo wannan zai kama duk hadisan kuma da yake malamin hadisi ne zai kama ka duk ruwayoyin da aka ce Ishaq ne sai rabke ya je duk ƙarya ne bai inganta ba wanda ya inganta shi ne Annabi Isma'il ina fata an gane saboda haka shi ne daga nan aka samu wa Annabi tsatsan Annabi Isma'il aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ya zo gidan Annabi Isma'il ya aure wata mata ba ta biyayya bi ma'ana ba ta da godiyar Allah da ya zo ya tambaye ta ya me rayuwar ku ta ce kai ba ma jin daɗi ba sai a hankali gidan nan yana dawowa sai ce in mijinki ya dawo ki ce wani dattijo ya zo yana gaishe shi kuma ya ce canza kofar ɗakin sa Annabi Isma'il na dawowa ya tambaye ta na samu wani ta ce eh akwai wani dattijo mai siffa iri kaza ya ce a gaishe ka kuma ya ce ya baki wani sako sai ta ce eh ya ce a gaya maka ka canza kofar ɗaki sai ce to dattijon nan da kike magana mahaifina ne canza kofar ɗaki da yake nufi in sake ki saboda ka tafi gidanku na sake ku sai ya ƙara auren wata mata bayan wani lokaci Annabi Isma'il Ibrahim ya zo gidan yana zuwa sai ya tambaye ta me abincinku sai ta ce alma'u wallahab ruwa da nama sai ce Allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya Allah kayi albarka a cikin ruwansu da kuma naman su duk yawan nama indiya maka ne kace ba abin da zai maka sai dai in ka sha kadimul haramain wannan nonon shi zai bata maka jiki amma nama din shekara za kai kana ci a maka ba abin da zai maka saboda addu'an da Annabi Ibrahim in ka ga Allah ya iba da gudu zai je bayi to ya sha nono amma indai nama ne zalla ka ya zama abincin ka ba abin da zai maka ina fata an gane sannan ruwa shi sa in ka sha zamzam kana jin yunwa sai dai dabi'a kawai kace barka sha ne amma in dai wannan ne ba za ka taba jin yunwa ba addu'ar da Annabi Ibrahim yayi ma makka kenan amma idan misalan to kaga shine baban musulmi kenan ko to shi yasa ka kaji na ka maka wannan dan ka san ina aka samu baban to gashi nan amma idan misalan Allah ya sa mu dace bari mu karanta ayan na ga lokaci yayi mun karanta ayan sai mu tsaya a nan malam yace Annabi Ibrahim yayi addu'a Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma Annabi Ibrahim yayi addu'a yace Rabbana ya ubangijin wannan daga cikin sunayen Allah Rabbana ko wab'ath fihim ka aiko a cikin wa'annan mutanen ina inda na bar matata Hajar ko da dana Isma'il amma yanzu matsalan rasulan manzo yatlu alaihim wanda zai karanta musu ayatika ayoyinka ya Allah wa yuallimuhum alkitaba kuma zai karantar da su qur'ani sai ce me wal hikmata kaga nan hikma da ma'anan sunna kenan ko da sunna da mun shine dalilin da yasa malai ya kawo mana ka fahimci cewa anan al hikma ba ana nufin hikima ba ana nufin me kenan sunna ina fata an gane to kaga inda aka samu tsatsan wa kenan to zamzam din nan da aka yi a zamanin Annabi Ibrahim ya zo ya dode rijiyar har zuwa zamanin wato Abdul Muttalib Abdul Muttalib shine wanda ya gano zamzam kuma ana da tarihin zamzam amma an rasa gane inda zamzam yake wata rana Abdul Muttalib yana kwance a Kaaba sai mafarki ya ga wani hankaka hankakan sai zo nuri yana ta tsakuran wurin pap 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 yana gama tsakuran sai tsadan sai ruwa ya fito ina kenan sai ga ruwa yana farkawa sai ya je haka wurin yana kallon wurin sai fara hakawa yana gama haka sai ga zamzam sai darajar sa ya karu a gaban a idan Quraishawa shine ya raye ne zamzam kaga daga cikin tsatsan manzon Allah kaga daga can kaga wa Hajar ko Annabi Isma'il sannan wanda ya kara gano zamzam a karo na biyu bayan rijiyar ta toshe shine wa kakan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da aka dauko shi daga Yasri saboda baban shi a Madina aka haife shi baban sa shine Hashim dan kasuwa ne tsakanin Sham da Yaman sai je ya aurata mata a Madina sai ta haifa mai da dadai shikenan tilo ya sa mai suna Abdul Muttalib shi kuma yana da dan kuma sunan sa Muttalib da ya mutu shi kuma yana shayar da mahajjata in sun zo aikin haji ya ba su abinci ya ba su ruwa sai ce kai to tunda dan uwa na ya rasu kuma ya bar baya barin je in dauko dan sa ya zo ya ci gaba da aikin hidiman baban sa sai ya je Madina ya dauko Abdul Muttalib sai dawo da shi ina Makka dan ya ci gaba da me hidiman da baban sa yake to shi kuma sai ya gano ina ya gano ruwan zamzam shi yasa lokacin da mutanen Madina suka nuna rashin jin dadin su da manzo Allah ya ba a yakin Hunain yana tafa mutane raƙumi 100 awakai 100 tumakai 100 suka nuna basu ji dadi ba sai manzo Allah ya ce ba za ku yadda a ce kowa zai koma gidajensu da raqumai da awakai da sauransu ku kuma za ku koma gidajenku da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce laula alhijra lakuntum ri'an min al-ansar ba dan wannan hijran ba da aka dauke kakana daga ina daga Madina aka dawo da ki ina da ni ma ina za a aje ni da ni ma a Madina za a aje ni kaga dalilin da yasa Quraysh Yahudawa suka gudo Madina kenan saboda suna da tarihi a cikin littafin su cewa manzo Allah a Madina zai zauna saboda haka suna tunanin su za a haifa a cikin su Banu Qainuqa Banu Quraiza Banu Nadir sai suka je suka zauna su kuma makera ne Aus da Khazraj su kuma yan kasuwa ne manoma sai suka hada fada tsakanin su saboda makira ne kaga dole a samu me za zo a ce makami sai da suka shekara 100 suna fada kafin zuwan manzo Allah kuma suna ga musu annabi zai zo cikin mu in yazo sai mun kashe ku sai mun yake ku in ba ku imani da mu ba shine wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kaji da nini kenan lokacin da manzo Allah yazo suka gano fa ba shi bane ba cikin su bane suka ce adawa daga yanzu kiyama Allah kiyar to kaga wannan shine dalilin sai mu tashi akan wa qala ta'ala li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.